لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ci gaba da tafsirin watan Ramadan shekara 1446 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da shekara 2025 miladiya. A yau insha Allah za mu yi majalisi na uku kuma muna cikin suratul anfal. Jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 10, yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 11, inda Ubangiji ta'ala yake cewa izin ga shi kuma nu'az.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.
Ubangiji ta lace iz yunga shikumun nu'asa, kutina lokacin da gengedi yake lullube ku a lokacin yakin Badar. Amanata minhu, domin nuna aminci daga wajen Ubangiji subhanahu wataala, wato don ku samu nitsuwa, ku samu aminci. Allah ta'ala ya sanya muku gengede a lokacin tsoro, a lokacin tashin hankali. Wa yunazzilu alaykum minas sama'i ma'an, sannan ya saukar muku ruwa daga sama a lokacin da baku samu ruwa ba. Liyutahhirakum bihi, domin ya tsarkake ku daga wannan ruwa. Ku yi wankan janaba, ku yi alwala. Wa yuzhiba ankum rijza shaitan, ya tafiyar muku da kazantan shaitan, shine waswasin shaitan, wanda yake nuna muku kaman Ubangiji ta'ala ma bai damu da ku ba, gashi kuna cikin wahala inda babu ruwa. Waliyarbida ala qulubikum, saboda Ubangiji ta'ala ya daure zukatanku, ya sanya muku hakuri da nitsuwa. Wa yuthabbita bihi alaqdam, kuma ya tabbatar da dugadoganku a wajen yaki, kuma ku yi tafiya a kan yashi bayan ruwa ba tare da ƙafafunku suna nitsewa a cikin yashin ba. A nan Ubangiji ta'ala yana faɗan ni'imomin da ya wa sahabbai a lokacin yaƙin Badar. Wannan wata mu'jiza ce ta bayyana, domin a wannan lokacin an shiga tashin hankali kamar yadda jiya muka yi bayani. Kafirai ne mutum 1000 tare da makamansu da shirinsu na yaƙi suka fito. Su kuma musulmi mutum 313, doki ɗaya ne ko biyu, kuma babu wasu makamai, ba fito da shirin yaƙi ba. Kuma yaƙin nan dai za a gwabza shi, ba abin da za a fasa, kaga dole za a shiga cikin tashin hankali. To ana cikin wannan tashin hankalin, sai Allah ta'ala ya sanya wa sahabbai gengedi, sai suka kama gengedi. Ko idan kana cikin tsoro a al'ada ba za ka iya bacci ba, inda daddare ne har gari ya waye ba za ka yi bacci, kana tunanin wani dan fashi zai kawo maka hari ko dan kidnap, ba bai ma kai bacci. To amma idan har kai bacci a lokacin tsoro, to wannan ba karamar ni'ima bane, lalle ka samu nitsuwa. To sabon manzon Allah ya kawo musu gengedi, suka yi gengedi, suka yi bacci. Shi ma manzon Allah ta suma wata riwayan ya yi bacci. Wannan mu'jiza ce ta manzon Allah ta bayyana, domin a sa su musulmi su samu nitsuwan cewa fa da su yi nasara. Wannan ta faru da manzon Allah ta suma lokacin da kafirai suka biyo shi zai yi hijira daga Makka zuwa Madina. Ya shiga garu Saurin, wato kogon Jabal Saur. Lokacin suna nemansa za su kashe shi ne, amma da ya shiga wannan kogon da shi da Sayyidina Abubakar suka ɓuya wa kafirai, shi yana shiga kawai bacci ya kama yi. Sayyidina Abubakar bai bacci ba, hankalinsa a tashe, yana tsoron kar wani abu ya shigo ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma manzon Allah sama yayi bacci akan cinyar Sayyidina Abubakar. Sayyidina Abubakar har wani abu ya dinga tsaransa daga rami kafarsa, amma bai motsa ba, ya dinga hada zufa, zufan ne ya tada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan baccin da manzon Allah ya yi mu'jiza ce, a lokacin tashin hankali kai bacci. to sai Allah ta'ala ya kawo musu wannan baccin domin su samu nutsuwa cewa lalle Allah ta'ala zai taimake su tunda ya kawo musu wannan ni'ima din Allah bai tsale su ba an wato daga Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه يقول ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تحت الشجرة ويبكي حتى أصبح إتنا جمع ونرانا باب ونرجع تيمو فاتي ينا بتشي دق الله كمان بتشي مناي أنا أشيرم فوتا فانا أما سنا بتشي يتي سيدي من دون الله صلى الله عليه وسلم شي ينا karkashin wata bishiya yana ta sallah yana kuka yana sallah yana kuka har gari ya waye saboda a zahirin wannan bai yi bacci ba kenan saboda wato tashin hankali da aka shiga addu'a kawai yake sai har Allah ya kawo masa ida amma wata riwayan yayi baccin yana addu'an har yayi bacci sannan ya sake farkawa ya ci gaba da addu'a har gari ya waye har Ubangiji ta'ala ya bashi wato ainihin nasara aka ce yana tare da sayyidina Abubakar a rumfan da aka yi masa suna ta addu'a gengedi ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya farka yana farka sai kama mamushi sai ce abshir ya Abubakarin hadha jibril wa ala sanayahu nafau albishirin ka Abubakar ga jibrilu a bayansa akwai kura na dawakan mala'iku za su zo su taimaka a yi wannan yaki shike ne ya fito daga inda yake daga wannan rumfan ina cewa sayyuhu zamul jam'u wa yuwadduna dubur lalle za a rusa wannan taro na kafirai kuma za su juya baya da kaga anan kenan ya dan gengeda shi ma ai mu'jiza ce saboda haka shine Allah ta'ala yake gaya musu wannan kuma ya saukar musu da ruwa a lokacin da suke bukatar ruwa suna bukatar ruwa don su sha domin su yi tsarki da shi wasu ma janaba ta kama su haka suke sallah da dora saboda babu ruwa Allah ya saukar musu da ruwan sama sannan inda za su yi wannan yakin yashi ne kafafuwanka za ta dinga nitsewa cikin yashi sai Allah ya saukar da ruwa don ya dambare wannan yashin yadda za ka tattaka ka wuce kawai ba tare da kafanka ta zame ko ta nitse ba saboda suna kan tudun yashi wannan mujahid yana cewa Ubangiji ta Allah ya saukar musu da ruwa kafin gengedi kafin su fi wannan gengedin aka saukar musu da ruwan sama shi ma duk alama ce ta nasara duk wani kura-kura na hanya duk wani yashi wanda za ka ainihin zabe ko kafanka ta shiga ciki Allah ta'ala ya dambare shi da wannan ruwan sannan kuma suka zo suka yi wanka suka yi alwala suka sha suka ji daɗi suka ji sanyin gari kuma gari ya musu daidai yadda suke so suka samu nutsuwa a zuciyarsu tunda Allah ya fara musu da wannan gatan akwai alaman da su yi nasara insha Allah wannan shi ya kara musu nutsuwa yasa Ubangiji ta'ala ya ce li yudahhirakum bihi don ya tsarkake ku da wannan ruwan suka yi wankan janaba suka yi alwala suka sha suka samu ainihin wato nutsuwa da kwanciyar hankali Ubangiji ta'ala ya tsarkake musu zahirin sannan kuma sai Allah ta'ala ya ce don ya tafiyar da rijisar shaitan shine waswasin shaitan wannan kuma don ya tsarkake musu batinin su kada shaidan yayi wasa ka san duk inda zaka aikin alkhairi to shaidan yana maka wasa da zuciyarka zai zo ya dinga saka maka abubuwa dewa an ce shaidan ya zo ya dinga sa musu waswasi yana jefa musu waswasi a zukatansu suna cewa to ko kuna riya cewa ku waliyan Allah ne akwai manzon Allah a cikin ku to gashi nan yanzu ba ku da ruwa kafirai sun mamaye wajen ruwan ba ku da ruwa kuma kun ce wai kuna tare da manzon Allah to ya kai ba ku da ruwa shaidan ya dinga saka musu wannan ya dinga saka musu har Ubangiji subhanahu wataala sai saukar da ruwa sai ya kunya ta shaidan saboda haka aka samu ruwa shikenan suka ji daɗi suka fuskanci wato ainihin abokanin gaban su to wannan shine shaja'a batiniya kenan suka samu wato jaruntaka wanda take ta wato ainihin batini sannan haka nan Allah subhanahu wataala yace ya daure zukatansu ma'ana ya sa musu nutsuwa a zukatansu da kuma haƙuri da yadda za su iya tinkarin abokanin gabansu ba tare da tsoro ba idan za ka yi faɗa da wani sai ya zamana kana jin tsoronsa to zai ci galba a kanka amma in Allah ya cire maka tsoronsa yanzu za ka gama da shi sai dai shi ɗin ma irinka ne sai a yi kare jini biri-bini sai a yi gunciyar wato ku faɗi tare kawai amma idan ya tsorita da kai to ka gama da shi kawai to shine Allah ta'ala ya tsauri zukatansu da hakuri da fiskantan abokanin gaba da rashin tsoro da jaruntaka saboda Ubangiji subhanahu wata'ala ya ba su nasara sai ya ce wa yusabbita bihi al-aqdam ya tabbatar da dugadugansu a fagen fama a yashin da suke takawa da kafansu na nitsewa yanzu kafansu ba ta nitse ba a ruwan sama sannan Allah kuma ya ba su nitsuwa da jaruntaka inda zai tabbatar da dugadugansu a wajen wato yaki kamar yadda Allah ta ce in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum in kun taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku kuma zai tabbatar muku da dugadugansu a wajen yaki sai Allah ta'ala ya ce
إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب
Ubangiji ta'ala ce iz yuhi rabbuka ka ammaci lokacin da Ubangiji ta'ala mahaliccinka yake yin wahayi ilal mala'ikati zuwa ga mala'iku cewa su zo yakin Badar su taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya musu anni ma'akum ina tare da ku da taimakona da kiyayewana ku je ku yaki ina nan ina tare da ku inji Ubangiji ta'ala yake gaya mala'iku fa tabbitul ladina amanu ku karfafa gwiwoyin wanda suka yi imani ku je ku yakin tare da su za su ji kwarin gwiwa a ce kana fada da mutane sai ga sojoji da makamai suna taimakonka wajen fadan za ka ji da kwarin gwiwa to wannan tana a ce mala'iku ne da shirin yakinsu da makamansu su ma sun zo za su taya ka yakan abokanin gabanka to da kaga za su karfafa su kenan Allah ta'ala ya ce ku je ku yi wannan yakin tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku karfafa gwiwan mu'minai kuma ina tare da ku da taimakawana sannan ya ce sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ab zan jefa razani a cikin zukatan wanda suka kafurta dan sa su ji tsoro hankalin su ya tashi ai shedan kan da ya ga mala'ikun ma gudu ya je fada cikin ruwa suna ta kiransa ya zo a sifan Suraqatu bin Malik Suraqatu ina zaka ce gace zaka taimake mu sura shike ne ya je fada ya ce inni ara ma la tarawna inni akhafu ita ina ganin abin da baka gani ne ina tsoron Allah sai dai fada cikin ruwa shike ne ya balbalce tunda dama aljani ne to kaga tsoro kenan to haka nan kafure duk wanda ya ga mala'ika dole sai tsorita idan kai mumini ne ba za ka ga mala'ikan ba amma kafuri zai gani saboda mumini ya gani dai tsorita shi ma shi yasa da aka je yakin Hunain ai Allah ya aiko mala'iku a yakin Hunain don su taimaki mumini to wasu daga cikin wanda suka musulunta amma a fatahu Makka kafin yakin Hunain din akwai wanda yace ya ga mala'ika yana ga manzo Allah gashi ga mala'ika yana gani sai manzo Allah ya bugi kirjin sa yace Allah ka tabbatar da imanin sa shikenan imanin sai tabbata sai dina ganin mala'ika kila da faduwa zai yi suma saboda haka ku mu'mine ba ku gani su amma su kafure suna ganin wato ainihin mala'iku saboda tsoro da aka jefa musu fadribu fawqa al-anaqi ku bugi saman wuya ina kenan ina ne saman wuya kai ku bugi kawunansu mala'iku ake gayawa ku bugi kawunan kafurai wasu malayin suka ce ku bugi wuya ake nufi wadribuhum wadribu minhum kulla banan ku buga daga gare su kulla banani dukkan yan yatsu yatsun hannu da yatsun kafa mana ku ciccire musu hannayensu idan zaka yaki da kafuri duk inda ka samu dama ka buge shi kawai kowane wuri ma ka fi amma ina zaka bugi wuya kuma da haka aka fito don fadde zaka masa kawai in ka sare wuyansa ko kansa ko kuwan kansa kawai ka wuce da shi shikenan ya fadi ya mutu kenan to shine Allah ta'ala yake ga mala'iku kamar yana koya musu yanda ake yaki ne yana koya musu yanda ake yaki to wannan Ubangiji subhanahu wataala yayi wahayi wa mala'iku ne kuma yace zai taimake su je wannan yaki kuma zai je ka tsoro a cikin zukatan kafurai kuma su je su karfafa wato ainihin gwiwan wato ainihin musulmi wato su ji cewa lalle za su ci nasara akan waɗannan kafirai. To Allah ta'ala da yace fabribu fawqa al'anaqi, ku bugi saman wuya. Mafi yawan malamai suka ce kai ake nufi, wasu ba ta saman wuyan ana nufin wuyan kawai, a bugi wuyan. Dan yanzu mai yaƙi indai inda zaka buga ne yanzu ka gama da mutum shine wuyansa, da ka buga kawai da takobi ka kare shi shikenan, kansa yayi ƙasa sauran jiki ya faɗi ba inda za a iya tashi. Amma in kansa ka buga ka sare shi bai tarwaza kwakwalwansa ba zai iya tashi, zai iya tashi. To amma in irin takobi ga jini na wuce nan ne, to zai tarwaza kan ne gaba ɗaya, kaga ba dama ka tashi, ba don babu ayi mutum ba kai. To da ka yi ka tarwaza kai shikenan. To wasu malamai suka ce wuya ake nufi, saboda Ubangiji subhanahu wataala ya ce fa iza laqitum alladhina kafaru fa darbar riqabi, a wata sura. Idan kuka haɗu da kafirai ku bugi wuyansu, ku bugi wuyansu. Sai suka ce to ai da aka ce fawqa al'anaqi, saman wuya, wuyan ake nufi kawai, an ce saman wuya. Idan sai ya zama wuya ta sama, wuyan ne amma ta sama za a ɗauke kusa da kai kenan. Suka ce ai Ubangiji ta'ala ya faɗa, ya zo maganan wato ainihin gado, yushikum Allahu fi auladikum للذكر مثل هذه الأنثيين تاكت وإن كن نساء فوق أثنتين فلهن ثلث ما ترك أن يوسيتي يا أم تنسو قاديش ماذا دماتا نمدي ينكا متقادو تاكت إذن ما تاني سمد قلابيو فسنا دكشي بيو تكيون أكنا أبن دبابان في بري تاكت توبيوفا سنا أنت سمد بيو توبيوفا ميسكدشي ثم هكذا تشي بيو تكيون أكنا. To kaga da aka ce fawqa athnatayni ana nufin ithnatani fa ma fawq, wato biyu da sama biyu, biyu da saman biyu. Kawai da aka biyu ma za a kasa uku ne a basu kashi biyu, in ma uku ne ko biyar sun wuce biyun za a kasa biyu a basu kashi biyu ne. To shi yasa nan ma da aka ce wadribu fawqa al'anaq, ku bugi saman wuya, ana nufin ku bugi wuya da saman wuya gaba ɗaya, daga wuya yayi sama, nan ne za a kashe mutum da wuri. To sai Rabi' ibn Anas yace sahabbai sun kasance suna bambancewa ranar Badar tsakanin wanda su suka kashe da wanda mala'iku suka kashe. Yace in su suka kashe to wuya suke duga, fa zabbar riqabihi, saman wuya ne. In kuma mala'ika ne ya kashe to za su ga kansa ya ɗauke, saboda fadribu fawqa al'anaq, yarinjada cewa kai ake nufi kenan. Saboda haka in ka zo za ka bugi kafuri sai ka ga wuyansa ta faɗi, to a ina aka sare shi? Yace idan kansa ne aka wuce da shi to mala'ika ne ya sare shi, in kuma wuya ne to kai ne ka sare shi. Don akwai wanda mala'iku suka kashe, akwai kuma wanda mutane suka kashe. Haka yace. To da Ubangiji ta'ala ya ce wadribu minhu kulla banan, ana nufin kowane asraf, su ne hannaye da ƙafafuwa. Saboda haka hannaye da ƙafafuwa ku yayyanke musu. Sai dai in ka yanke hannu baka kashe mutum ba, in ka yanke kafa ba lallai mutum ya mutu ba. Gara ma cinya, galibin aka yanke aka bugi mutum a cinya aka balla masa, to yana da wuya a kai labari. Amma shi din ma ana kai labari. Amma in dai wuya ne kan shi kenan an gama. Ma'ana in baka samu wuya ba ma ka buge hannu, ka yanke hannayensa. In ka sare masa hannu da me zai yaƙi, in ka sare masa kafa da me zai yaƙi. Kaga shi kenan zai durƙusa ne, sai dai ka kare shi kawai, ko ka jale shi aka yi ta birgima. Saboda haka yaƙi kenan ɗan dabara ne. Akwai inda ake son ka buga, don akwai inda za ka yi ta duka mutum bai ji wani abu ba, kada ka yi ta dukan bayansa ba lallai ne ya ji wani abu ba. Amma akwai inda ake duka, ko ka sare wuyansa ka kashe shi kenan. In ya gagara ka sare hannaye shi kenan, da me zai buge ka babu. Ko ka sare ƙafafuwan, ina zai iya bin ka? Ya durƙusa kenan. Saboda haka wuraren da ake buƙatan a buga idan an je yaƙi su ne Ubangiji subhanahu wataala wato ainihin yake gaya mana a nan. Wasu malamai suka ce ana nufin a bugi kowane gaba kawai, shi ne ma'anar kulla banan, ko ina a jikin mutum kowace gaba ma wato ainihin ka buga kawai, duk inda ka samu ka buga. Ubangiji ta lace zalika, kaga wannan azaban da aka yi wa kafirai, bi annahum shaqqu Allah wa rasulahu, saboda sun saba wa Allah, sun saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi yasa Allah ya azabtar da su a yaƙin Badar. Amma da sun yi imani za a buge su ne? Ba za a buge su ba. So da haka sun saba Allah, sun saba manzala ta sama. Wa man yushaqiq Allah wa rasulahu, duk wanda ya saba wa Allah ya saba manzala ta sama, fa inna Allah shadidul iqab, tabbas Ubangiji Ta'ala mai tsananin hukuma ne, wato zai masa hukuma. Saboda haka wanda ya saba wa Allah, ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, to Ubangiji Ta'ala ba zai tale shi ba, zai masa hukuma, zai masa hukuma ko a nan duniya ko kuma idan an je lahira ko duka biyu. Kaga kafiran nan tun a duniya Allah ya masa hukuma kala kala, sannan in an je lahira kuma duk wanda bai imani ba to zai shiga wutar jahannama. Idan kuma a nan duniya ba a kama ka ba, to in an je lahira za a kama ka, za ka shiga wuta. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ce, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Ubangiji Ta'ala ce, duk wanda ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya bi wata hanya ba ta mu'mine ba, ba hanyar magabata ba, yace addininsa zai yi shi yanda ya ga dama, ko yace ma ba zai yi addinin ba, Ubangiji Ta'ala ce za mu kawata masa abin da yake yi, sai dinga ganin cewa abu ne mai kyau. Yanzu kafirai sai su ce maka addininsu mai kyau ne, yan bid'a sai su ce maka abu mai kyau suke, alhalin sun saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to shaitan ne yake kawata musu wannan. Sai Allah Ta'ala yake, sannan za mu jefa su a wutar jahannama mu kona su da ita, kiri da makoma ita ce wutar jahannama. To da haka duk wanda ya saba manzon Allah ta sama to wutar jahannama zai tafi. Kuma in Allah sai maka ukuba, laifi kake sai ka dinga ganin abu mai kyau kake, shirka kake sai ka dinga gani shine imani, bid'a kake sai ka dinga gani shine sunna, to Allah ya gama maka ukuba kenan. Don za ka mutu a haka kana ganin addini kake yi, sai ka je Allah Ta'ala ya kama ka. Amma in kana sabon Allah, ka san sabon Allah kake yi, to ana tammata maka tuba. Shi yasa ya zo a ji abin nan maganganun Abdullah bin Abbas, yace sahibul bid'ati la yatubu, dan bid'a baya tuba, ma'ana yana da wuya ya tuba. Saboda me? Saboda yana ganin lada ma yake samun bidiyoyin da yake alhalin yana saba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa Abdullah bin Abbas yace tarku bid'atin khairu min ibadati sana, kabar bid'a kwaya ɗaya yafi kai shekara kana nabila lada, kamar bid'a guda ɗaya. Don ai bid'a ɗaya jayayya ne da Allah, jayayya ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don Allah Ta'ala ce, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan, yau mun cika muku ni'iman ku. Allah Ta'ala ce, yau na cika muku addinin ku, na cika muku ni'ima ta, na da muku sunti shine addini. Duk wanda zai kirkiro ne abu sai addini ne, kuma Allah bai kawo shi a Qur'ani da hadisi ba, to ya ci gyaran Allah, ya ci gyaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka shi yana ganin addini ne ya kamata a ƙara da kaza, amma ba a ƙara ba, shi bari ya ƙara. Shi yasa Imam Malik yace, man ikhtara bid'atan yaraha hasanatan faqad idda'a ko faqad za'ama anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam khana risala wa zalika li anna Allah azza wa jalla qala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa ma lam yakun yawma idhin dinan fala yakunu al-yawma dina. Yace duk wanda ya kirkiri bid'a sai ta wannan abu ne mai kyau, abu ne mai kyau. Yace to yariya manzon Allah ya haƙinci Allah wajen isar da manzonci, abin da yake faɗa kenan. Yace saboda Allah yake, yau na cika muku addini. A hijira tana shekara nawa? Shekara ta goma. Yau na cika muku addini. Yace to duk abin da bai zama addini ba a wannan ranar, a yau bai zama addini ba, don addini ya riga ya cika. Saboda haka in ka ce bid'a abu ne mai kyau, to kuma ka ce manzon Allah ya haƙinci Allah wajen isar da manzonci, kaga ka saba wa Allah, ka saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba za ka kai labari ba. Kuma ya tabbata hadisi ingantacce, manzo Allah kuma yace, kullukum tadkhuluna aljannata illa man aba. Qalu wa man yaba ya rasulullah? Qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba. Manzo Allah kuma yace, dukkanin ku za ku shiga aljanna sai dai wanda ya ki. Sahabbai suka ce, waye zai ki shiga aljanna ya rasulullah? Manzo Allah kuma yace, duk wanda ya bi ni zai shiga aljanna, wanda ya saba mini kuma ya ki shiga aljanna. Saboda haka duk wanda yake saba manzon Allah ta sama to baya son shiga aljanna ne. Ke sa Ubangiji Ta'ala yake, wa man yushaqiqi Allah wa rasulahu, duk wanda ya saba wa Allah, ya saba manzon Allah ta sama, fa inna Allah shadidul iqab, Allah mai tsananin hukuma ne, ma'ana zai masa hukuma da wutar jahannama. Wutar jahannama ita ce makomansa. Saboda haka ka bi Allah, ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan kai haka za ka samu tsira gobe kiyama. Wa man yuti Allah wa rasula فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. wanda bi Allah, yabi manzo Allah ta sama, Allah zai tashe shi ranar kiyama tare da annabawa da siddiqai da shahidai da bayin Allah na gari, ma dalla da abokanin tafiya wa'annan, ma'ana zai zama yana tare da su a aljanna. Amma in ka saba wa Allah, ka saba manzon Allah, to ba za ka shiga aljanna ba, Allah ya tsare mu. Sai Allah Ta'ala ya ce,
ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار
Ubangiji Ta'ala ce zalikum to wannan fa azaban an muku ita ne da sababin sabawa Allah da sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fazuquhu ku dandane wannan azaban wahalan da kuke ciki da kakkashe ku da ake yi da kuma mala'iku da aka aiko domin su kakkare wuyanku da su sassare kawunanku to ku dandane wannan azaban wa anna lil kafirina azaban nar kuma kafirai suna da azabar wuta can din ma ana magana kan kafiran ne amma da maimakon a ce wa anna lakum azaban nar sai aka ce wa anna lil kafirina don a tabbatar da kafircin su ne dai ba su cin wannan azaban kace kafirai suna da azaba wato ta wutar jahannama kenan bayan azaban duniyan kuma akwai azaban lahira da suke jiran su ma'ana so min tabi ne duk walan da suka sha a duniya so min tabi idan an je lahira kuma akwai babbar azaba da take jiran su bayan kuma azaban kabari kamar yadda Allah ta ce wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab annaru yughrabuna 'alayha quduwan wa 'ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ali fir'auna ashadda al azab amutu azaba a nan duniya fir'auna ka duba ruwa ne dulme yadda shi ko yana ta ihu a cikin ruwa har ya mutu yana ta kokarin ma zai yi imani Allah ta'ala bai karbi imani zawa sannan kuma yanzu haka azabi wanda yake ta barzaku ta tsakanin duniya da lahira ana azabtar da shi da wuta a kowane lokaci sannan Allah ta'ala ya ce da shi da jama'ar sa duka Allah ta'ala ya ce ranar kiyama za ta shigar da jama'ar sa da shigar da fir'auna da jama'ar sa azaban da take wannan ita ce azabar wutar jahannama to da ka duk wanda bai imani ba azaba ba ta yanke masa a duniya da kabari da kuma lahira gabaɗaya to ubangiji ta'ala ya ce ku dandani wannan azaban sannan kuma a lahira kuma akwai azaban da tafi wannan tsanani to da haka wannan abin da ya faru da ku a yakin badar na kakkarya wuyayenku da aka yi da kakkashe ku da aka yi da wahalan da kuka sha wannan so min tabi ne idan an je lahira akwai kuma azaba babba kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul sad yace wa inna lit-taghina la sharra ma'ab jahannama yaslawnaha fa bi'sal mihad hadha falyazuquhu hamimun wa ghassa wato ainihin su at-taghin masu girman kai suna da mafi sharrin makoma wato halin su babu kyau idan an je lahira wutar jahannama ne za su shiga ta kona su Allah ta'ala ke tir da shimfuda ita ce wutar jahannama a musu shimfudan wutar jahannama su kwanta a ciki sannan a zo a lullube su da wutar jahannama kuma ko ta ina su a hada bihim suradiquha ko ta ina wutar jahannama ta kewaye su Allah ta'ala ya ce to wannan shine sakamakon ku dandane shi bayan azabar wutan jahannama akwai hamimun wa ghassa ruwan zafi da ake ainihin zuba musu a kayunan su a cikin wutan jahannama sannan da iwa ne in wutan jahannama ta fashishi shi ma nan ana zuba musu shi kuma shi za su sha wato ainihin hanjin su ya yanke wan yastaghisu yughasu bima'in kalmud yashmil wujuh fi tashrab wa sa'ad murtafaqa in sun nemi a ba su ruwa wannan ruwan za a ba su sha ya dinga ainihin wato ainihin yayyanke wato ainihin hanjin abin nan hanjin su da kayan ciki banda wanda ake zuba musu daga saman su kuma fallazina kafaru qutti allahum thiyabun min nari yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim za a yi sa musu riga na wuta a dinga kuma zuba musu ruwan zafi daga saman su sannan su sha wannan ruwan zafin hanjin su ya yayyanke kuma a haka za su dinga zama a cikin wutan jahannama ga mala'iku suna dukan su da guduma kullama aradu an yakhruju minha min gammin uidu fiha to da haka idan suka ce za su fita ruwa ta abin nan wuta ta tarta ta abin nan jefo su daga kasa saboda zafi to akwai mala'iku kuma da guduma za su buge su su sake nitsewa cikin kasa har abadan abada to da haka azaban ba ta wasa bane azaba ce mai tsanani mai da musu shine kafirci sabawa Allah sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to da haka azabar wutan jahannama ba irin azaban duniya bane manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace narukum hadhihi ma yusiduhu banu adam juz'un min 70 juz'an min nari jahannam kun ga wutan wannan duniyan da ake kunnawa dan adam yake kunnata yanki ɗaya ne cikin yanki 70 na wutar jahannama wato zafinta an kasa wutar jahannama 70 ne zafinta ya zama kashi ɗaya sabai suka ce inna halakati ya rasulullah ai ko da wutan duniyan nan za a zartar da mutun ta isa yace innaha kubbilat alaiha bi 69 juz'an kulluhunna mithlu habiha an fifita wutan lahira akan wutan duniya da ninki 69 kowane ninki je kamar ninkin wutan duniya yanzu wutan duniyan nan ba za ka iya sa yatsanka haka sai kon biyar ba kana tsawa za ka cire kawai in ka ga yatsanka ta zauna ba inda za ka yi ne kawai ba ka da inda za ka yi bare ka taka ta da kafanka kan ankara ko garwa shine kai tsalle to fa ninki dai ne cikin yanki 70 na kokonan wutan jahannama ya zo a hadisi an kunna wutan jahannama shekara 70 mala'iku suka hura ta har ta yi da suka ci gaba da hura ta shekara 70 ta dawo fara suka ci gaba da kunna ta shekara 70 ta dawo bakakirin fahiya sauda'u muslima ta zama baka mai duhu a cikin za a je a sa ‘yan wuta sannan zurfinta kuma dutse wata ran aka ji ƙara a zamanin manzo Allah ya sa zama wani ƙara an ka je ya tashi manzo Allah ya ce dutse ne aka sake shi cikin wutan jahannama shekara 70 yana gangarawa sai yau ya isa ƙarshen wutan zurfinta ba ka zo baka sake abu daga sama ba yadda yake gudu amma shekara 70 bai isa ƙarƙashin wutan ba sai a wannan ranar to kaga zurfin ya kai inda ya kai dan za a jefa mutum wanda bai imani da Allah ba ko wanda ya saba Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare mu da karewansa ba abin da yafi maka kaman kai imani da Allah ka ji tsoron Allah don ka tsira daga azabar Allah sai Allah ta'ala ya ce
ya ayyuhal ladina amanu idza laqitul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhul adba ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير
ubangiji ta lace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani idza laqitumul ladina kafaru idan kuka hadu da wayanda suka kafurta kafurai a wajen zahfan a wajen yaki zahfan ma'ana sa sun hadu sun yi cincirindo kamar ma suna rarrafe to da haka idan kuka hadu da su a wajen girkin yaki fala tuwalluhumul adabar kar ku jiya musu baya to da haramun ne ka gudu in ka gudu ka ba kafirai ƙarfi sannan ka sa musulmi rauni to da haka in dai an riga an hadu to babu maganan gudu sai dai don kafirai sun ninnin kaku babu yanda kuka iya amma in ninki ke ne dole ku hakura da can idan ba ninkin ku goma suka kai ba to haramun ne ku gudu daga ba Allah ta lati al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum ba'fa fayyakun minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'ataini bi idhnillah Allah ya sassauta muku yaga kuna da rauni in mutun 100 ne ina gubza suna gubza da mutun 200 to ba ku in ku 1000 ne wani can mutun 2000 to ba magana gudu haramun ne abu saboda me saboda gudu yana kawo rauni a wajen yaki ina kawo rauni to da aka dole ka tsaya a gubza da kai ko kashe kaza ai kai shahada gara kai shahada din akan ka jawo musulmi rauni amma in sun ninnin ka ku babu laifi lokacin da manzo sama ya tura sahabbansa yakin muta shekara ta 9 can a kasar sham kasar jordan a yanzu sun je su 300 da su yaki rumawa sai su turawa kenan sai suka samu turawan nan sun yi shiri mutum 100,000 sannan akwai mushrikan larabawa 100,000 kuma da su taimake su mutum nawa kenan 200,000 su kuma su 300 kawai saboda haka aka suka je suka kama yaki wanda yake na farko Zaid bin Haritha aka kashe shi shine komanda na farko suka kashe shi sai wannan ya karba Ja'far al-Sayyar Ja'far ya karba shi ma aka kashe shi Abdullah bin Rawaha ya karba shi ma aka kashe shi dama manzo Allah ya tsama ya riga ba su labari in don aka kashe Zaid bin Haritha Ja'far ya karba in Ja'far ya karba aka kashe shi Abdullah bin Rawaha ya karba in an kashe shi to su duba waye kamata ya zama musu komanda to shine fa da aka yi wannan sai aka yi shawaran waje zama komanda kowa ba son karba Khalid bin Walid sai ya karba manzo kuma daga Madina yana yake wa sahaban sa laqad akaza rasha sayfun min suyufina to ko bi daga cikin takuban Allah ya karbi huta to me yayi wayo yayi suka zame suka gudu to zai iya gulza da mutum 200,000 su 300,000 yace abinda za a yi na gaba su koma gaba su koma baya na ba su dawo gaba na dama su dawo hagu na hagu su dawo dama saboda idan suka hango su yi tamani an karo mana mayaka ne haka haka tafi su gaba in fiska ta gaba gaba da suka je kafin su je sai yace su je da gudu da dawakan su su ta da kura suka je suka tirnike da suka tirnike wajen da kura inda kafirai ba sa iya gani kowa daga cikin musulmi Khalid bin Walid yace to mu juya mu gudu suka juya suka gudu suka koma Madina wannan gudun ya zama lalura ne in ba ka bakurmushe su za a iya halatta su gudun kuma shari'a tunda sun ninka su ya fi ba maganan goma ba ma don ko su 10,000 ne sun ninka su sau 20 ne wadda ta nasu 1,000 shi kenan suka koma kan kura talaba kawai suka nemi sahabbai suka rasa aka ji labari ai sun gudu matasa masu zafin kai suka fito kofa abin nan bayan gari suka dinga tula musu kasa matsorata kawai matsorata sai gudowa kuka yi manzo da samaya ce a ba matsorata bane dai su kurrara innama hum kurraru yace a ba fa guduwa suka ba sun kai hari ne don haka din ma nasara ne ba don dabaran da aka yi ba za a kurmushe su ai shine hazima kenan amma yanzu ba a rusa su ba amma sun dawo to da aka yace wannan ba matsorata bane fa jarumai ne jarumai ne to da aka idan ba irin wannan halin ba to ba yadda ku juya musu bayawa domin in su kun sun ninnin kaku da yawa kuka juya baya sun san dama kun fi karfin su sun fi karfin ku ko to da haka babu wani hazima a ciki ba za a ce an rusa ku ba to amma ku 200 so kuma su 400 ba gudu ko su 100 da wani abu in dai ba su wuce ninkin ku biyu ba to ba za ku gudu ba shi yasa Allah ta'ala ya ce fala tuwallihum al-adbar kar ku juya musu baya sai ya ce wa man yuwallihim yawma idhin duburahu duk wanda ya juya wa kafirai bayansa a wannan ranar ya gudu to faqad ba'a bi ghadabin min Allah wato zai koma da fushi daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala wa ma'awahu jahannam kuma sauta jahannam ne wa bisal masir kirya makoma wutan jahannama in kaga bai hadu da fushin Allah ba sannan bai shiga wutar jahannama ba illa mutaharrifan liqitali sai dai in dan juya ya yi saboda dabaran yaƙi wato yana gurzawa da kafuri sai ya ce bari ya masa dabara sai juya kamar ya gudu kaga zai sake irin a ya ji tsoron nan nawa shikenan sai juyo da ƙarfi sai tuka masa mashi ko makami ko kuma takobi shikenan ya kashe shi in dabaran yaƙi ya yi gudu din nan saboda shi wannan ya ga cewa ya tsori ta ya ci galba ya sake jiki ko dan bishi sai juyo sai tuka masa mashi ko kuma kibiya ya kashe shi to in irin wannan gudun ne yana da kyau domin wannan makirci ne irin na yaki yana da kyau dabaru ne na yaki yace to illa muta harifan li qitalin sai mai juyawa saboda dabara na yaki to wannan bai ko wannan kan bai hadu da fushin Allah ba wannan yayi abin da ake bukata aw muta hayyizan ila fi'atin ko kuma wato wanda yake tattara zuwa ga wasu jama'a ka zo nan kana yaki da mutane da kafirai kuna da yawa can kuma ga can wasu musulmi suna yaƙi da kafirai amma kafirai sun fi su yawa to sai ka bar nan ka koma can don ka taimaka wa idan yan kadan ne wannan shi ma dabara ne na yaƙi taimako ne a yaƙi to wannan shi ma wanda ya haka ba za a ce ya gudu a wajen yaƙi ba shi bai hadu da fushin Allah subhanahu wataala to kun ga wannan ayan akwai at-taqdimu wa at-ta'khir kenan amma za mu iya fassara ta a jerin wa man yuwallihi yawma idhin duburahu duk wanda ya juya wa kafirai baya a ranar badar illa mutaharrifan liqitalin ba wai don ya juya ne don dabaran yaki ba aw mutahayyizan ila fi'atin ba ya dan tattara bane zuwa ga wasu jama'a don ya je taimake su a can ba don yayi haka in ba haka ba faqad ba bi ghadabin min Allah ya koma da fushi daga wajen Ubangiji ta'ala wa ma'awahu jahannam makoma sautan jahannama ne wa bi'sal masir sirri da makoma idan ta zama wutar jahannama wannan ayoyin suna nuna mana haramun ne mutum ya gudu a wajen wato ainihin yaki baya halata a gudu a cikin yaƙi kuma laifi ne daga cikin manya-manyan laifuffuka ya zo a cikin hadisin Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ishtanibu sab'al mubiqat ku nisanci abubuwa guda bakwai masu halakar da mutum wanda za su kai shi wutar jahannama sai sahabbai suka ce wanne ne su waye wannan abubuwan manzo Allah ya ce ashirku billahi wa Allah shirka ka bauta wani abu tare da Allah sannan wasihir shine tsafi tsafi haramun ne kafirci ne in kai shi wuta zaka tafi wa qatlun nafsin lati harrama Allah illa bil haqq da kasharin da Allah ya haramta in ba da haki ba shine ran musulmi haramun ka kashe musulmi ko kafirin da aka bashi amana domin kafirin da aka bashi amana ba yaki tsakaninka da shi kima in ka kashe shi ka shiga uku don yazo hadisi man qatala muahadan lam yarih ra'ihatal janna wanda ya kashe kafirin amana ko kashin aljanna ba zai ji ba da karka kashe ran da Allah ya haramta a kashe sannan da kuma wato cin riba shi ma yana halakar da mutum sannan da cin dukiyar maraya yana halakar da mutum wutar jahannama kake ci a cikinka sannan da juya baya shine at-tawalli yawm az-zahab juya baya lokacin da ake yaki wato ka gudu shi ma kai haka wuta zaka shiga sannan sai wa qasqul muhsanatil mu'minatil ghafilat wato da yawa mata kamamu kazafi mace ne mu'mina ghafila ba ta san ma me zina ba kamin miya sai ka ce mata ta yi zina to in kai wannan zaka shiga wutar jahannam wannan abubuwan dukkanin su suna halakar da wato ainihin mutum saboda haka ba a yadda ka gudu a wajen yaki ba shi yasa Allah ta'ala ya wannan gargadin a lokacin yakin wato ainihin Badar duk wanda ya gudu to wutar jahannama ita ce mako masa to amma a lokacin yakin Uhud an gudu wato bayan an yi yakin Badar kenan to amma da aka gudun kuma Allah ta'ala sai ta yaya sai musu ya yafi wa sahabban yace innal ladina tawallaw minkum yawma taqal jam'ani innama tazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu wa laqad afa Allahu anhum innallaha ghafurun halim Allah ta'ala yace wadanda suka juya baya ranan da aka hadu ana yaki a yakin Uhud shaytan ne ya zamar da su saboda mai saboda laifin da suka yi manzo sai yace su zauna a jabalur rumah wannan dutse da ke gaban dutsen Uhud kar su kaute da suka ga an ci nasara sai suka shi ma suka shiga ɗiban ganima to wannan abu shine yasa kafirai suka juyo an shagala da ɗiban ganima suka yi wa sahabbai ruwan kibiya ruwan makamai shikenan aka tarwatsa wani kan ya ankara ma ya koma Madina ya ki ne kawai ya gudu ba da niyan gudu ba ya gudu to shine Allah ta'ala sai ya ce walaqad afa Allahu anhum Allah musu afwa shikenan ya yafe musu Allah ya ba su uzuri ya yafe musu Allah mai gafara ne kuma mai hakuri to kaga wayannan an ba su uzuri haka wanda suka gudu a yakin Hunayn kuma Allah ya gafarta musu lokacin da wato kafirai suka mamaye su suka shigo wani kuri ba tare da sun sani ba sun san kafirai na cike ba sun nada kibiya ko sun wasu ruwan kibiya to idan wuta ya maka yawa kanka ankara zaka juya su ma sai suka juya manzo su ma ya dinga kiran su daga baya suka dawo su ma aka ce an gafarta musu to su ma na yakin Badar din Allah ta'ala ya gafarta musu da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a qissan Hatib bin Abi Balta'a wanda ya dauki wanda ya rubuta wasiqa ya tura mutane Makka yana gaya musu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana wani shiri zai yake su yana faɗa musu sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malaika Jibril ya zo ya gaya manzon Allah ta sama yace manzon Allah sama ta Hatib ya rubuta wasiqa ya ba wata mata za ta kai wa Qurayshawa ana ba shi labarin wani sirrin shikenan manzon Allah ya aika al-Miqdad da sayyidina Ali da Zubair bin Awwam yace su je samu matan nan a daidai wuri kaza su kafi wasiƙa da suka zo suka same ta suka je ki kawo wasiƙan da aka baki zaki kawo mutanen Makka ta sai ta ba wasiƙan da aka baki suka caje kayan ta babu sai suka juya za su tafi har sun tafi sayyidina Ali yace a manzala ta suma fa yace akwai wasiƙan a hannunta kuma ba yanda za yi a ce babu domin wahayi ne to da aka mu koma sai muka koma suka koma sayyidina Ali yace mata la tunzi annal kitaba أو لتنزي أن لتخرجن الكتاب أو لتنزي أن الثياب هو كتير وانا وثيقا كبام هو قوم بك صرارة أنا لذا تبت ذا متى صرارة كي كنا سيتكام كنت غاشن كي تونتا سيتفتو دا وثيقا أسيتا ساعة كن غاشن تاني أكا كام زالة سسلما يجوبا يقوى أن تكدن أكا كرنتا دا غهات ابن أبي بنت أتا صحابين نما زالة سسلما إذو أكا قريشا ينا باسل أبارين سر من زالة سسلما شكنا sai Hadi bin Walta ta aka kira shi aka gaya masa sai ce ya Rasulullahi kar a mini gaggawa wallahi ba na yi haka bane don munafurci ko kafurci ba ni ban kafurta ba ban yi ridda ba amma na yi wannan abun ne saboda duk sabanka suna da yan uwa a Makka masu tsare musu dukiyoyinsu da iyalansu amma ni ba ni da kowa sai na yi haka domin in samu shiga a wajensu don su tsare min dukiyana da iyalina, amma wallahi ba na yaka don ka furke ba ko muna furke korin daba, domin aikin ridda ne. Amma yace wallahi ba don haka yi ba. Manzo Allah sai yace kai gaskiya. Amma sai na Umar ya kusata yace da'ani adribu udqa hadha almunafiq ya rasulullah, yace Allah ka barni in bugi wuyan wannan munafiki, wato ya kashe shi saboda abin da yayi hukuncin sa hukuncin kisa ne, don jasus ne. Wato yayi wai wani leƙin asiriya da yana gaya wa kafire, wanda wannan zai iya zama sababi a ci galba, abin da su ci galba akan musulmi ko musulmi su kasa cin galba akan su. To da Zainab Maryam ce zai tare wuyan sa, manzo Allah yace a'a innahu qad shahida badran wa ma yudrika la'alla allaha qad tala ala ahli badrin wa qala lahum ifalu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Yace ai yaji yakin badar zai zama munafiki ba. Allah ya tsinkayi zukatan mutanen da suka je yakin badar, yace ku aikata abin da kuke so Allah ya gafarta muku. To da haka duk wanda ya je yakin badar Allah ya gafarta masa. Kuma Allah ya saukar da alladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya, ya ku wanda kuka yi imani kar ku riki makiyana da makiyanku a matsayin masoya. Sai aka ammaci Hadid zai shiga cikin nan, amma aka ce ya alladhina amanu ba ce ya ayyuhal kafiruna ba ko ya ayyuhal munafiquna ba, ba ce masa munafiki ko kafiri, aka ce ya ku wanda kuka yi imani kafi kenan, imanin Hadid yana nan. Ya je Badar, saboda haka yan Badar mutum da ya je yakin Badar ba zai zama munafiki ba, Allah ya gafarta masa. Amma daga nan an yi kashe shi kar wani ya sake yin soyayya da makiya Allah su ne kafirai, ba za ka kulle soyayya da su ba. To wannan yana nuna kenan in ma wani ya laifi a yakin Badar to Allah ya gafarta masa, kai laifin da ya daga baya ma Allah ya gafarta masa, saboda darajar yakin Badar wanda shine yakin da aka kekire ne tsakanin musulmi da kafirai, kuma daga wannan yakin kafirai suke shakkan musulmi, tun daga wannan yakin ne aka fara samun munafiki. Kafin wannan yakin ba wani munafiki a duniya, ko kafiri ko musulmi, ya musulmi wa ya kafiri, kawai a sarari za ka bayyana da kafircinka, ba ka tsoron komai. Amma da aka je yakin Badar aka daddaki kafirai, aka kunkushe su, aka cire reni, to daga nan sai aka samu kafirai matsorata, sai suka zama munafukai, sai su dinga zuwa wajen manzo Allah sama a matsayin su musulmi ne, amma kuma ƙarya suke yi, su kafirai ne. Domin in an zo yaƙi kar a haɗa da su. Wa man tasabu ila al-islam illa bi shawni dima'ihim alla tusala, sun danganta kansu a musulunci don kada a zudda jininsu lokacin da wato ainihin ake yaƙi, ake yaƙan kafirai. Saboda haka kenan ba musulunci ne na gaskiya ba. Shi yasa Ubangiji ta lati idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina la kadhibun. In munafiqan sun zo sun ce maka wai sun ce da kai manzo Allah ne, Allah ya san kai manzonsa ne, amma yana ce da munafiqan nan ƙarya suke. To daga nan aka fara samun munafurci. To kaga dai an ci galba dai akan kafirai kenan a yakin Badar. To Ubangiji subhanahu wa ta'ala anan yana bayyana mana baya halatta a yi gudu ko a lokacin da ake yaƙi, wato bai halatta ka gudu ba. Idan ka gudu lokacin yaƙi to ka kawo musulmi rauni, shi yasa haramun ne. Gara ka bari kai shahada kawai, in ka je lahira aljanna za ka tafi, ko da za a kashe ka, amma ba za ka gudu ba ka kawo musulmi rauni a zo a karya logonsu, sai Allah ta'ala ya ce
فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
Ubangiji ta lati falam taqatuluhum, ba ku kashe su ba fa yakin Badar, wato ba aikin ku bane, aikin Allah ne. Walakin Allaha qatalahum, sai dai Allah ne ya kashe su ko da ikon sa da karfin sa, amma ba dabaran ku ba wayon ku ba. La haula wala quwwata illa billah, babu dabara babu karfi na yin abu sai da taimakon Allah. Ma'ana Allah ta'ala ne ya taimake ku, ya ba ku karfi, ya cire muku tsoro, ya sa muku nutsuwa, sannan ya aiko mala'iku suka razana kafiran, ya jefa tsoro a zukatan kafiran, sannan kuka iya kashe su kuka ci galba akan su. Yasa Allah ta'ala ce walam falam taqatuluhum, ba kashe su ba walakin Allah qatalahum, Allah shi ya kashe su. To da haka ikon Allah ne, ba tanadin ku ba, ba kokarin ku ba. To ku nawa ne, ku 300 da wani abu, makaman ku nawa? Babu, ba da wakai, ba kayan yaki. To kuma su 1000 a ƙarshe sun zama 700 da tane dai su na yaki da ƙarfin su gaba daya, amma kuka ci galba akan ku. Ai kun san wannan aikin Allah ne, ba aikin ku bane wannan, don a mai da nasara zuwa ga Allah. Wa man nasaru illa min indillah. nasara daga wajen Allah subhanahu wata'ala take sai ce wa ma ramaita bakai jifa ba fa da tsakuwan nan ko da yashin nan iz ramaita yayin da kaje fi kafurai a yakin badar walakin Allah rahma sai dai Allah ne ya jifa din wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da yake addu'a ya Allah ta'ala ya amsa masa addu'ansa aka turo mala'iku ya fito daga inda yake din to ya ce bi tsakuwa a hannunsa kasa yashi a hannunsa sai ya watsa wa kafuran Makka iba da ya fata bin hannunsa kwadiya da ya watsa musu babu wani kafuri da kasan nan bata cika masa idonsa ba sai kaga wannan aikin Allah ne ba na manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai zamana kafin a fara yakin duk kasa ta cika musu ido kawai ba sai kidi maiwa ba cike na aka kama dukan su kawai yanzu misali a ce za a zo ne za a yi yaki da mutane sai aka tarwatsa su da fiyagar aka fiyagar ko ta ina aka bude shi da shi don Allah harbe su wani abu ne dukan su wani abu ne kama su wani abu ne shi yasa kaga fiyagar yake da amfani ko ai jami'an tsaro wasu ka ce fiyagar ya fi bindiga amfani a wani lokaci to da daga nesa in ka harba ka ruɗa mutum goma bindiga ko mutum ɗaya ne za ta harba to da haka da ya watsa musu yashin nan sai zai musu fiyagar kawai saboda haka sai cika idonsu gaba ɗaya sai zama kowa yana ta kansa kawai musulmi kuma suna ta dukan su ana ta dukan su kawai sai aka ci nasara to kaga cikin tafi ɗaya ya cika idanun kafurai 700 kai ma ka san wannan yin Allah ne sai sa Allah ta lace wa ma ramaita ba fai ka jefe su da wannan tafin hannun ba ya rasulullah da wannan cikin tafin hannu na yashin ba ko kasan iz ramaita lokacin da ka jefe su walakin Allah rama sai dai ubangiji subhanahu wataala shine ya jefe su take nan shine ya cika musu ido da ƙasa sannan kuma ya ba ku ikon dukansu da sa musu tsoro da kuma mala'iku da ya turo amma idan da ku ya ku ne ba za ku iya ba sai sa ubangiji subhanahu wataala yana ba da taimako ko da mutane yan kaɗan ne kamar yadda Allah ta'ala ya ce walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah Allah ya taimake ku a yakin badar alhalin ku yan kaɗan ne kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah to da haka mutane yan kadan suna iya rinja mutane da yawa amma fa da izinin Allah da taimakon ubangiji subhanahu wata'ala ba da dabarun ku na yaki ba to da haka sai kun yi hakuri Allah ya taimake ku sannan za ku ci wannan galba ubangiji ta Allah ya yi haka ne wa yubdi al mu'minina don ya ni'imta mu'minai minhu da gare shi bala'an ni'ima hasanan mai kyau wato yayi muku haka don ya muku ni'ima ya muku baiwa shi yasa ya taimake ku kuka ci galba akan kafirai nan bala'i a nan ba masifa ake nufi ba ana nufin kyauta da baiwa da ni'ima to da haka don ya nuna wa mu'minai ni'imar da ya musu na nasarar da ya ba su da karfin da ya ba su suka ci galba akan abokanin gaban su bayan sun fi su adadi mai yawa kuma sun fi su shirin yaki ubangiji ta'ala ya haka ne don ya nuna yana tare da musulmi inna Allah sami'un alim Allah ta'ala mai jin addu'o'in da kuke yi ne alimin kuma ya san wato ainihin halin da kuke ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo watsa wannan kasan da yazo watsa sai ce shahatil wudu wato fiskoki sun yi damage sun munana yana watsa kawai shikenan kasa ta tuka idanun su gaba ɗaya sai aka kama wato ainihin dukan su ana harbin su anan aka ci galba akan su kaga wannan iko ne na ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala shine mai bada wato ainihin nasara kuma shine mai bada wato ainihin galaba sai Allah ta'ala ce
zalikum wa anna allaha muhinu kaidil kafirin
zalikum kun ga wannan abin da ya faru a yakin badar da nasaran da aka baku da wargaza kafirai da tarwatsa su da azabtar da su Allah yayi haka ne wa anna allaha saboda ubangiji ta'ala muhinu kaidil kafirin mai raunana makircin kafirai wato Allah ya raunana makircin su ne da ya musu haka amma inda ba haka ba da kafirai suna nan da karfin su za su dinga nuna isa da karfi to amma Allah ta'ala ya karya dukkan su a yakin badar kuma tun daga yakin badar din jikin su ya sani sabai suka samu nitsuwa suka samu kwarin gwiwa ya zama da kafirai suna jin tsoron su don sun san in za a gubza din Allah ta'ala zai ba su taimako zai taimake su to Allah ya yi haka ne a yakin badar domin ya raunana wato karfin kafirai da makircin su na yaki kuma ya sa musulmi su zama abun tsoro a idon kafirai saboda yaki idan ka ci nasara akan abokin gaban ka dole sai ji tsoronka ko da yare naka ترى الرجل النحيل فتذريه وفي اثوابه اسد عصور ذاك يرينا متون اما cikin riganza akwai zaki wanda yake sadauki mana Allah ya bashi karfi yazo ya ci galba akan ka kana ganin sa dan siriri amma rena kana rena kama ka gagayya ne sai ka ji kana tsoron sa kai kuma kato ne Allah ta'ala ya sa shi ya zama jarumi ya taimake shi zai iya ci galba akan ka daga nan musulunci ya samu karfi aka ci gaba da da'awa zuwa ga addinin Allah kuma aka ci gaba da yaki ubangiji ta'ala ya kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh